Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa. Yayin da aka fara girbin amfanin gona a yankuna da dama na jamhuriyar Nijar, ofishin ministan kasuwanci ya hana fitar da abinci da suka hada da shinkafa da hatsi da dawa zuwa kasashen waje, nufin samar da wadatar abinci a kan farashi mai rangwame a kasuwannin kasar. Sai dai matakin bai shafi kasashen Mali da Burkina Faso ba. Wasu 'yan kasar Nijar sun yaba da wannan yunkuri na hukumomin kasar, ko da yake a cewar su matakin na bukatar azarce da shi da noman rani bayan kammala ayyukan noman damuna. Wakilinmu ne mai Sulaimu mun Barma ya hada mana rahoto na musamman kan wannan batu.
Lura da yadda irin wannan lokaci na kaka, wasu 'yan kasuwa daga kasashen waje da ma wasu a nan cikin gida ke saye amfanin gona da arha su jibge don sayarwa a gaba da tsada. Yasa gwamnatin Nijar kafa dokar hana fita da kayan abincin da suka hada da hatsi da masara da shinkafa da dawa. Mashawarci a ofishin ministan kasuwanci na Yusa Jumarau ya yi mana karin bayani a game da dalilan daukan wannan mataki.
Lalle ofishin ministan kasuwanci ya dauki wannan kuduri wanda ya hana ƙetarawa da shinkawa mai kwalhwa da shinkawa da aka susuke da dawa da hatsi da masara zuwa kasashen waje, saboda ƙasarmu ya kasance abinci ya wadata, ya kasance don kan mutane su shigo su ƙetaro su sai abinci su je su kai shi wani ƙasashe, kuma daga baya mu koma can mu sayo shi. Gwamnati ke son kwanan ga ya sai abinci shi da kanshi wurin talakawa da daraja mu aje su cikin ƙasa, saboda ma mutum ka yi wasu matsaloli. Don ka shi ne jami'an tsaro an ka ba su umarni na su kiyaye.
Magidanta sun yaba da wannan mataki da a cewar su abu ne da zai sassauta wa alhalin al'umma a wannan lokaci da kayan abinci ke kokarin fin karfin talaka ba wai a Nijar kawai ba, matsala ce da ta shafi mafi yawancin kasashen Afirka ta yamma.
Sunana Usman Ibrahim. Ni gaskiya kai wanga shawara da gwamnati da ta yi yayi daidai. Ya cancanta haka nan gaskiya. Tuna gaskiya wannan lokaci talakoki sai a cikin matsi na kwarai ma. Tuna gwamnatin ya ce dan tallafa ma talakana. Dan kasuwar shi kuma ya ce dan ya ci riba na. Yanzu kaka ta kama abinci ya yi sauki he sai ya ta yi aji. Kuma yayi tsada ya hawa da ƙarya, kuma yan kaka suna za a koma saida ma kuma da tsada. Kenan ba ai kuyun ba kenan. Gaskiya ga dubara da gwamnati dauka ta yi.
Sunana Sahabi Manu Mama, ina zaune a nan babban birnin Yamai. Wannan mataki da gwamnati ta dauka za mu ce mataki ne mai kyau. An yi tunani mai kyau, saboda malam Bahaushe yake ce in ruwanka bai ishe ka wanka ba ka yi marmaɗe ka tashi. Kenan a yau jamhuriyar Nijar akwai matsala ta ga talakawa ta neman abinci. Abincin da muke nomawa bai ishe mu ba, kenan koda ba an ce ma ba a huta da shi bai isa, amma bana alhamdulillah saboda Allah ya kawo mana damana. Mafi yawan in ka duba garuruwa da dama an samu albarka damana ta bana. Kina wannan tunani da gwamnati ta yi na hana huta da abinci a tsaya a nan mutane su amfana da shi, wannan abin ya yi kyau.
Sai ga wata ƙaide suwaye za a ba nauyin su sai abin nan, kuma talakan san ina za su kai a saye, kuma idan an saye a rike shi saboda gaba talakai san can an taimaka mini bisa abin da ya faru na ambaliya da kuma abinci ya samu sauki. Kowa ga lokacin canje da an kai abin nan da an ka sai an aje mata talaka a bisani ma ƙarshe abin ya faru rage ma an kai farashin bisa abin da aka saida musu. Kenan to shi talaka su mai da kai kasa su san cewa eh an sai ma alhini ne da su a gaba zai umarni su a gaba.
To ko me ke matsayin masu hada-hadar cimaka dangane da kudirin gwamnatin ta Nijar? Alhaji Habu Ali Jigo a kungiyar 'yan kasuwa ta ƙasa, mamba ne a gamayyar kungiyoyin manoman shinkafa ta Ficopri.
Wannan adani ne kuma taimako ne ga dukkan talakawa sayan abinci a aji, ko ba wai Nijar ba, duk mayan kasashen nan haka suke yi, su sayi abin su aje. Wani bi shinkafa ma kaga ai sai ta shekara 5 sannan ai bace inta wurin ai a fadin wurin saida. Wannan abu ne wanda yake yana da muhimmanci kwarai, ko ma wanda yake dan kasuwar ne yana da muhimmanci a wurin shi shi ka abinci wannan haƙi ne na gwamnati tunda kaga abin da ya faru bana fa ka gani sai da shi don haƙi ya kai da 50 wani wuri ma an ce har da 2 to yanzu ko alhamdulillah kaga ga yanan in kai lissafi jika dala 80 gida 40 ga yanan jika 16 kenan ko 100 aka sai jika 20 da jika 20 ka gani in ta gwamnati ta sai ta aje ko ma haka nan ta mai da hankali lokacin da ake bukata ayayi wannan haƙi ne na gwamnati dole ne gwamnati ta kare wannan haƙi ga na mutane ko ba haka ba mu da kanmu ayin shawara da mu kowa ba da shawara yanzu malamin da kake magana da ni kusan office ne nake tun shekaran jiya mun yi rayuwar bisa wannan magana cewa ayi kokari ya kasance
shugaban kungiyar adede sai wadata mai fafutukar kare masu saye dan amfani malam Mamman Nuri wanda ke fatan ganin an dauki matakan zuba ido kan wannan shiri na da kwarin gwiwa a game da irin tasirin da wannan yunkuri ka iya yi wajen wadatar da jama'a da cimaka sannan zai iya zama dalilin saukar farashi a kasuwanni in ji shi
hana fita da kayayyakin abinci daga kasar mu sai an ce rigakafi ne ya hi magani shekarar 2022 kuma da 23 matsala iri-iri ta abinci ta same mu musamman ma wajen rishiyin abinci na gari na kirki isasshe kuma matsala babbar ma wanda ta shafi mu ita ce ta takunkumi wanda muka rayu cikin shi rihiya iyakokin nan da aka yi shi ya sa kayayyaki daga nesa muke kawowa ta tashar jirgin ruwa na Lome a ratsa Burkina Faso kana a zonar Niger wannan shekara da ta wuce Najeriya farashi na abinci ya wuce intaha kuma mu ma haka to tunda dai bana Allah sa damuna ga tanan da alamun albarka kuma an fara shiga cikin kaka to dole ne a yi rigakafi to wannan doka an yi daidai kuma hatan da cewa ita dokar nan da shaida al'umma kuma a waye musu kai
sai dai hukumomi sun ce matakin bai shafi kasashen kungiyar IOS ba wato Mali da Burkina Faso a bisa wasu dalilai inji na Yusuf Jumurau mai baiwa ministan kasuwanci shawara
wannan kasashe wani lokaci sun ba mu tallafi sun ba mu goyon baya sun ba da dama a hudduci maka kasashen zuwa kasan shi sa ka gani mu ma mun ka hudda su cikin sahun kasashe wanda mun ka hana a ketar da abinci namu zuwa gare su
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku cigaban rahoton yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da wakilin mai mai sulan Mumini Barma sai kuma Fiona Nanduduwa mai da ta taimaka ta da mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke salama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu kuma mun da bayan shi ne ta da